lokaci ne da za a saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga masallacin Shehu Manzo wanda Sheikh Mutaka Modubba Tukur yake gabatarwa. Hajiya Dr. Zainab Jamil Isa Gwamna ta dauki nauyin kawo muku. A yi sauraro lafiya.
Ya kuma tsaye shi bayan gama mini Allah tushiru bi shay'a kada ka hada ni da wani a wani ibada yana da wani ibada mana kin yi nasara da al'umma da duniya cewa a garin da yake da hada wani wannan yau bai iya san kuma da karfi wannan dakin da idan ausari da ruwa ga gawaza ta cewa ni tawadi ila rabbil tawadi wal qadiri da mabukira su salla wa rukta da sujudi da kuma su rukudi da sujada aw muri agar ka da dakin saboda su na adam Allah ya kafa dukkan mutum ba a kuwa a cikin salla wa tsira mai wani shi aiwa rukudi da sujada ya kama wannan wannan gobena ai salla a ciki mana yake nan dakin nan saboda abu ta kasale a karkace ai ibada gare shi yasa yasa Annabi Ibrahim ya zaki wannan gini da wannan dakin Allah ya ga masa kenan ya ga masa cewa ya kira mutane su zo kullun su zo bauta wa Allah su je su wannan dakin da ne ba ki sai mu da biyu mu ci aslaki a bari ma ba wuni cewa tayaya ya kuma ci zai kira mutane wa hali suna cikin iyayen su mana ba iyayen su maza ya zai kira su kuma ya za su yi biyu sai Allah ya ce kai ne ka kira su kai ne ka kira ni kuma ni ne mai ciyar da su in ga Allah ya kafa tsara nan ne sai an daga wani ya hau da dutse jama'a abu ubangiji suna dutse mai hau da dutse sai ya daga saukinsa da ƙarfi ya ce ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa awjaba alaykum al-ardu ilayhi fa ajibu rabbakum sai ya faɗi maka manzilar haka ya mutane sai ubangiji ku ya gina daki kuma ya muka tsamo gudu ne daki ku zo ba gare shi ku amsa kiran ubangiji ku sai yayi wannan ya wai ka ai ku so ku bakare da dama da tsamo ku sanina shi ne Allah ya yi ya fasa lokacin da ku kuma sabawa ne na san ku
واذن بالناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق
wannan kuma wannan lokaci kenan akai wannan Allah ya ce za su zo ba kuma annabawa anan malaman musahara sun da yin da sani a masalolin kamar da mu shafi da ayyukan Imam Ahmad Muhammad su sun tafi akan cewa tafiya da Abu Hawa ya bilala shi Imam Malik afwan shi ya tafi cewa tafiya da Abu Hawa ya bilala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya je aiki haji da Abu Hawa ya je to shi yasa shi a wajen Imam Malik yace tafiya da Abu Hawa ya bilala amma a nan nan sun aya ya ce wa dukkan nasu bil hajji ya kuka rijalan wa la kullu ghani sai ne ya fara magana sama sannan sai ya magana Abu Hawa sai aka ce to ai mutum da zai haji da kafa kenan ai ya bilala kuka shi ne Allah ya fara faɗa tunda shi ne na farko ya bilala shi ne wasu da ta haka cewa tafiya da kafa ta bilala saboda Allah ya fara magana tafiya da kafa amma Malik shi kuma ce a'a tafiya tunda an gari a kan Abu Hawa ya je an ruwa wanda annabi ya yi da shi ai shi ya ɗaukaka shi ya yi don haka shi a wajen da shi gam tafiya da Abu Hawa ya bilala a kan tafiya da kafa sai suka ce su kuma sauran malamai suka ce ha ai abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai tafi da kafa ba ya hauka Abu Hawa saboda shi annabi mutum ne mai tausayi da zai wa al'ummarsa wa kana bi shukri da rahima shi ya sa yana gudun cewa inda zai tafi da kafa karshen da al'ummarsa su ke yi tafiya a yi da kafa a kan Abu Hawa to kaga wannan ko zai jawo wahala wa al'umma su idan suka ce za su naga shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar malamai suka ce ya hauka kamawa amma dai mutum zai tsaya da naga to wannan shi ne abin da malamai suka yi magana a kai kuma wannan shi ne ke nuna cewa kamar jirgi ma yana zuwa jannan don Allah ya ce ya tina mun kun rijalan wa ala kulli zalim a bisa dukkan abubuwan da yake tare da ɗaukararren ciki aka ce to jirgi yana ɗaukar jama'a da yawa amma ba ya kuma saboda ainihin asalin jirgi ba za ka gardai yawan jama'a da zai ɗauka ba kaga ya yi wuri ya yi ƙasa yanzu shi ma kare ya shiga cikin sabon ainihin ala kulli zalim ya ce da mutum ya
عتاب منافع له ويذكرك الله في أيام معلومات على ما له من بنيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
عتاب منافع له ويذكرك الله في أيام معلومات على ما له من بنيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله تبارك وتعالى يا ربي أنفاني دليل أجل الانتقاد لنا يسي ليشهدوا سو رسول حليجة سحلتي ملائكة له أبو أنفاني بليسو إذا سكر أي من هذه أي من هذه إذا كنت من يديشي لزم أنفاني الدنيا لزم أنفاني الله saboda akwai harkar kasuwanci a aikin haji ba a hana ba ana kuma yin ta kuma ko a yanzu in ka je haji za ka kasu duniya ce haji kuma abubuwa da yawa ana harkar kasuwanci a samu kuɗi shi yasa Allah ya ce ya shahu malaki alaba za su halarci hajjan su halarci abubuwa da za su yi su amfani a gare su na addinin su na duniya kuma babu inda za ka je ka yi ibada ka samu da dalilin yawa da kuma makka kaga idan mun za mu ga dai ta samu amfani na lafiya mai yawa, sannan kuma ta samu amfani da duniya mai yawa. Sannan a Makka nan ne za ka iya zuwa ka haɗu da mutumin da baka isa ka haɗu da shi a garin kudu tarewa. Sai Makka za ka iya abota da sarki babba a Makka, za ka iya rugayya da shugaban ƙasa ma in ka kama a Makka, kowa za ka iya mu'amala da shi a Makka. Don saboda gari ne na Allah wanda kowa ba kowa ba, Allah shi ne kowa, shi ne kowa a wani akwai ina ma haka Allah ya yi, amma a Makka nan ne kowa zai zama daidai da ɗan uwansa. Za ka ga gwamna ko minista kowa ya kuna da yin aiki sai a Makka. Shi yasa wani kuma ke cewa mun dawo suka so zuwa Makka a kowane lokacin ba kuma ya zo ka samu zuwa ta guda cikin cikin iska a wannan fadar wanda inda a garin zai ba za su samu. To Makka ita ce da wannan, kuma za ka yi abota kan abota kan mutum a Makka, ka dawo garin ku ya amfane ka amfani da ɗan uwanka kowa ne wa ne wani zama wani amfani. Duka Makka tana da wannan, kaga akwai amfani na duniya akwai amfani na lahira a Makka. Allah ya ce kuma ya yi haka ne don ɗan adam ya amfana da wa ya kuwa tsallani, kuma wa ya kuwa tsallani su ambaci Allah. Allah yana neman su su ambace shi idan suka je aikin hadi fi ayyamin ma'lumat, a cikin ranaku wanda suke sanannu. Akwai ayyamin ma'lumat, akwai ayyamin ma'lumat a aikin hadi kuma akwai da zama da kuma. Su ayyamin ma'lumat su ne ranar goma ga wata, shi ne ranar sallah ke nan ko shi ne wanda yana cikin ayyamin ma'luma. Sannan washegari sallah shi ma yana cikin ayyamin ma'luma, da kuma kashegarin sallah kwana biyu shi ma yana cikin ayyamin ma'luma. To akwai ayyamin ma'luma, su ayyamin ma'luma kuma su ne kwanakin banda ranar farko na sallah. Washe gari shi ayyamin ma'luma ne kuma yana cikin ayyamin ma'luma. Kashi garin sallah ma yana cikin ayyamin ma'luma, yana cikin ranakun ayyamin ma'luma. To amma rana na uku bayan sallah to shi baya cikin ayyamin ma'luma, amma yana cikin ayyamin ma'luma. To duk wannan kwanakin Allah yana so a rinka ambata sosai a cikin wa'innan ranakun matattu. Shi ya sa ma a wa'innan kwanakin kusan Ubangiji yakan ba wa halittarsa dama su yawaita zikiri har su iya tafiya sallah a lokaci. Don ranar da za a tafi ainihin Arfa, ranar tara ga wata, a ranar idan kuka isa Arfa azhar kuna yin azhar kuna sallamewa kuka yi raka'a biyu kuka sallame. To ana tafi a lokacin ana sallama lalai yana tashi yana kiran sallar lalai a wannan lokacin, kaga kenan ana so a yi sallah maza maza saboda ranakun ranakun zikiri. Sai a tashi ana gama azhar in raka biyu sai a tashi kuma a yi sunna asar a wannan lokacin, ba a bar wannan ba. Ana gama sallah a wannan lokacin ku zama abin da ake so sunna ranakun zikiri da zikiri ya ke so yawaitawa. Sai a tafi a arba'in ma'ana a ci gaba da zikiri ana ta zikiri ana ta zikiri har rana ta fadi. Idan rana ta fadi ma ba a buƙatar sai sallar magariba a ranar a wani lokacin magariba, zikiri ya ka so kai sai ka sai zikiri ka bar arba har ka zo a nan abin da mai sunanta Muzdalifa, har ka zo Muzdalifa. Idan ka zo Muzdalifa a nan ne ake buƙatar ka hada sallar magariba da sallar isha, amma a ranar magaribar a lokacin da zikiri kawai kake ci azarun kai ta la asal lokacin ka ba ba zama ka yi ta kawai ka ji ka ga shi da wai dan da ko da kun ji ni har ka zo na musalifa a muka hada magriba da ayi isha nan ma da zuwa kanka a wannan bazan da muke ji ma da sauran ku ya tarara ku Allah ya ce rarutu ne wa yasturu sunallahi fi ayyam ma'lumat Allah subhanahu wa ta'ala yace za a yi wannan ne ala ma rabbuhum min fadlihi al'ali bisa abun da Allah ya faɗa ta bayan ta wanda suka zo da tsarin ta da dabbobi na ni'ima dabbobin nan ya shafi rayuwa shawu kana dabbobi ala waki da tumaki waɗannan wani da cikin su su ne wanda suka kai mutum aiki hajji a wancan lokaci din sannan su ne suka ɗauki da kayansa to Allah ya ce ya umurce mu mu gode masa bisa abin da ya rubuta da wannan dabbobi ya zama an yi hadaya an soke sannan washegari'a goma dukkan musulmin duniya kuma su taya bayan wannan da suka ziyarci ɗakin Allah suka ta ziki suka taɓa fashin Allah nan su kuma su yi daya su ce zama wannan ranaku duka ranaku in ya kare saboda ibada da Allah tabaraka wa ta'ala fakulu minha Allah ya ce kuma bayan wannan ya ba da dama fakulu minha ku ci da cikin wannan dabbobi ɗin ba ana ka ba dabbar da ka soke ta na hadaya ba ana ka ci ba Allah ya ce fakulu minha amma na malamai suka ce fakulu minha ga shi da umarni ne ku ci amma akwai umarni da ake ce masa amku ibahati ma'ana har ya halatta ne ba wai dole in ka yi soke na niyyar ka dole sai ka ci ba amma ko umarni ne fakulu minha ku ci da gare ta amma ba wai umarni ne ka dole ne ba amku wujubi ba ne amku nadi ne ya ana so ne ka ci da cikin dabbar babu ne sai dai da mu a cikin dabbobin da ba za ka ci ba na ibada ta aikin haji shi ne kamar da za mu sani wanda ya fi ya yi farauta yana aikin haji to ya yi laifi dole sai an fahimci malamai su gaya masa dabbar da ya kamata ya soke ko ya yanka maimakon wannan farautar da ya yi ita wannan rikon hukun ba zai ci ba ko kuma wanda ya yi hujjubi a makka ya yi ba a ce wa fakirai to nan ma ba zai ci ba ko kuma yin al'ada ita ma ba zai ci ba amma in ta je sa ne haka kawai to nan kan Allah tabaraka ta'ala ya ce qulu minha wa atimu al-barisa al-ghani sannan kuma ku ciyar da ainihin masu tsananin talauci wanda ba ta da za mu na masarci ni da ke mu suka ci addini ne mai lura da rayuwar amana shi yasa irin aikin hajji irin layya wata ibada ne wanda Allah ya kaura mana saboda duk halin da kake ciki a rayuwarka to kar dai a shekara ba ka samu tsoron ba sai a kawo mu da tsoron dan saboda mutane ko wani babu ne a samu a samu abokan aiki shi yasa aka ce wa yana hadaya din idan ka aka yi shi ka ba da sadakan ka wanda ba su ci shi yasa ko da a maka in za ka samu a tsariya idan aka yi hadiyar da yin abin yana da yawa aka ɗauki dabbobi ana kai su kasashen musulmi da ne mutum zuwa wanda ba su da ƙarfi ana ba su sadakan wannan nama ne sannan dai zai zama talaka da suke cikin da suka baka kowa zai yi a cikin walwala na a kasar fito da ya wannan duka hikima ne na Allah tabaraka wa ta'ala wa aqimu minha wa ala wa aqimu barisa al-qiyam
thumma liyanfur tafatan wa liyuhu nuhuran wal yatawafu bil bayt al atim
thumma liyanfur tafatan bayan fara Allah tabaraka wa ta'ala yi sun fara da yawo tafakkur sannan su ainihin fitar da gare su, abin da ya shafi kyauta a gare su, a aikin haji an hana mutum da ya aski yana cikin haƙƙin ba zai aski ba. To idan ya aski, to dole sai ya ba da sakamakon wannan laifi da ya yi, ko kuma yanke fararu an hana mutum da ya yanke fararunsa yana aikin haji. To irin waɗannan duka ana nemansa ya biya wannan gauta na laifi da ya yi wani ruwan sannan ko zanto masu cika alƙawarin na bakatai da suka yi su cika shi. Inda Allah tabaraka wata'ala na hanayensu da naniyarsu da dukkan abin da suka yi na bakatai, Allah ya hana yawan da su cika shi. Wanda ƙawarku da bai zaɓe sannan kuma in sun yi wannan aikinsu na ƙarshe na aikin haji shine su yi tawafi tawafin ifada. Tawafin ifada shine tawafin da mutum yake yi ya wanda zai halatta shi da waɗansu wato da shi in yayi ya halatta ga aikin waɗansu abubuwan da shari'a ta haramta masa ya aikata aikin haji. Shine wanda zai yi tawafin ifada wanda na ƙarshe a kuma zai yi gwagwana da baka shi na da zai wada a tsawakun wada. Amma wata tsawakun ifada shi ne babban da jigo wata mutum zai yi ya yi shi da shi ke nan nan kan ya yi tare ne na gaba ɗaya. Adam amma da ranar da ya je jiba ya yi tare ne da asda idan ya yi ne ta yi tsawakun ifada idan ya yi tare ne na gaba ɗaya. Wani ya tsawo ko ya yi sai su da tsawari da ibada za ka yi wa ɗaya Allah an aziki wanda yake maɗaukaki mai lalata ɗaki ko kuma an aziki wanda yake tsohon ɗaki wanda ya daɗe a duniya. Kuma ga saboda Allah ta ba ta tsara yana cewa inna awwal baitin wudi'a lin-nasi jannati bi makkah. To shi yasa Allah ya kira shi atiq a wanda yake yana da tsohon ɗaki wanda ya daɗe a duniya. Ko kuma a ce larawa suna amfani da ajin kalmar ajin da zaman shara a wato a wadda yake shara da wadda yake zarata da ke zama a duniya da ke zama.
Zalim fa man yu'addin hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbi uhillat lahu al-anam illa ma yuhillat alaykum illa ma yuhillat alaykum فاتبعوا الرجل إلى لو كانوا اجتنبوا قربون.
زاهر ومعزم حرمات الله فهو خير له متربي وهلت له الأنعام وهلت له الأنعام إلا ما يبغي عليكم فاتبعوا الرجل إلى لو كانوا واجتنبوا قربون. الله تبارك وتعالى في ذلك إذا شأن لمن يجب كما يدريك أن متى cewa wannan wa'azin duk wanda ya girma ya girmama hurmatillahi wato alam hurmomi na ubangiji shi ne da keta alhurman wani abu wanda Allah ya girmama ya girmama shi ba da keta alhurman ba ya girmama shi ba huwa khairun lahu ma'ana ta'zimuhu girmama wannan alhurma na ubangiji din khairun lahu da rabbi shi ne abu ne kalli a gare shi a wannan yayin nisa. Allah ya ce wa hilal lakum al-an'am har yanzu kuma Allah ya halatta muku dabbobi da zillahi ya halatta muku su ku ci su amma bayan kun yanka. Dabbobin zillahi su ne wanda kike muka sani raƙuma, shanu, awaki, tumaki wannan jinsi guda huɗu su ake ce musu al-an'am dabbobi na ni'ima. Allah ya ce ya halatta mu su duk su in dai aka yanka su za a ci su illa ma yuri alaikum sai dai abun da muka riga muka karanta muku a cikin wannan littafi wanda ba za mu ci ba su ne a cikin suratul ma'ida. Allah ya ce wa hurriman alaikum baitatu wajjatu ولاه التزيين وما امرت لغير الله به والمخلفه والموقوذه والمترديه والسقيه وما اكل الصبر الا ما اتيتم وما دنيا على المسلم وان تستقسموا بنفسكم. waɗanda za mu yi su waɗannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun karanta su kan ba za a ci ba su ne al-maytatu wato mutum mushi ko da dabbobi su halatta su ne mun yi su ne ba za a ci ba haka ne misalin wanda suke yake jini a dabbu masu jini wanda yake mai zuwa ba ko da jini ba tunda hanta ya kusa hanta duka jini wannan halayya to amma jini wanda yake mai zuwa ne wanda aka yanka a dabba wannan shi haramu ne ba za a ci ba irin su dabbar da ta so ya kuwata da gaboro ta kusa ba za a ci ba haka nan wanda ta gangaro daga kan dutse ko ta masu a jikin ta gangaro da kan dutse ko kuma wanda aka shafe ta da irin hatta musu to wannan ko da illar afi ne ba za a ci ba sai ma na suka ce duk wanda suka samu hali haka ɗin wannan dabbobin amma ba su bi ta hanyar cinsu ba ana ganin cewa za su iya rayuwa bayan wannan wahalar da suka sha to wannan babu ne da za a yi yankawa a ci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ban tabi burisa to ai ne ka ci dukkan wani abu da yake da daura min al-awsari na daga kuma ka wattakilu wa rasul sabba kuma ku ne ci dan tan zuci ne kariya anan da ayatu hadiye an kawo wannan kawo zuwa kawo zuwa din nan yana nuna cewa kada ku kira aikin hajji ku irin yadda ake a jahiliya a rika fada an kauna kariya wa Allah tabaraka wa ta'ala ana fadin wadansu kalmomin da ana kawo shirka a cikin su wannan aiko Allah kariya kuka bi ce a haka shi da wani ba to kar ku jira ku haɗu wa sannan kuma an kira ku da cewa a rayuwar musulmi ba a buƙatar ya faɗi abin da ya san kariya ne ya faɗe shi laifi ne yana da su manyan kaba'iri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan aikin kaba'iri a cikin yana da shi ne a wannan cikin da yazo lokacin da yazo wannan kaumar zuwur ma'ana zancen zuwur shi ga ko sai da zuwur din nan sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yace a yi magana a kan ayyukan zancen zuwur da kariya ne Allah kun yana hada mu wannan tabaraka wa ta'ala
hunafa lillahi bayna muslimin bi nabi faman yuslim billahi fakannama tawwa min as-samaa imma tabassamu tayru aw tawi bi riyu fi makanin sahiq
hunafa lillahi bayna muslimin bi nabi wa man yuslim billahi fakannama tawwa min as-samaa atabakkahu tayru aw tawi bi riyu fi makanin sahiq Allah ya yi kuma ba da lillahi abin da yake neman bayi zuwa ga yaushe zan ko masu karkata da zuwa ga Allah suna masu yi da wuya zuwa ga yaushe da barin dukkan wani abu ko wani addini ko ma bayi addini na gaira musu dina bi kada su zan ko masu tarayya da Allah suna haka shi da wani Allah yana ban wa'adi a kan haka ya ce wa man yuslim billahi duk wanda ya haɗa Allah da wani فكأنما قرب من السماء مثال انت كمر مجنة يقارو من السماء سمى انك ايماني مثال سيقارو من السماء فتقطبه الطير سيقارو من السماء سيسوك ايضا فوتشي ايماني من السماء سيسوك فوتشي سيقارو من السماء aw ta ne dirri ko kuma ista ta kada da shi ta jefar da shi fi makalin sahihi zuwa ga wuri wanda yake madaici wanda ba a kama ita da zuwa ga wannan wuri to shi ne misali mutum ya koyi shi ta da Allah ya ya a da mutum kimani ya faro zuwa ga rijiya misali daga sama ba a kasa ko kuma ya fada tsaye su kaskata da shi ko iska ta kada shi kai shi roje mana ya tafi zuwa ga fata ya rabu da Allah baya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ni shi da amana to karfi da zuwa ga hakku da Allah subhanahu wa ta'ala
la in kamar yasin sha'ir Allah fa inna
malamin haka yi wa man yu'azzim sha'a'ir Allah duk wanda ya girmama alamomi na Ubangiji a aikin haji ko a cikin dukkan ibada Allah ya sa wata alama ta ba kabi to inna cewa ita wannan alama na girmama ta nan min taqwal qulub yana daga wato alama tsoron Allah a zuciya saboda su sha'a'ir Allah su ne alamomi da Allah ya sa misali a aikin Makka ya yi abunan kaba min sha'a'ir Allah an sai ka ce kai tawafi kuma tawafi kana babba misali a ce ka cire wandanka ka cire riganka ka yafi na yafi ka ɗaura zaki kana namiji ka je ka ce wa ɗaki kana wuni kakan ba Allah kuma da zai sa ɗan adam yi wannan a ce babba da girman ɗan adam da komai ya yi wannan to Allah ya sa yin hakan shi wato ka girma sha'ayar ruwa ɗin dai sannan a ce ka ce can dukkan ka hau ka sauka ka hau ka sauka ka hau ka sauka ko kuma a ce misali ka je ka ɗauki ruwa ko ka ji ba ka san ni ba har ruwa ne ba ruwa ne wanda Allah ne ya sa su dole kana so ka ji Allah ka yi wannan sha'ayar ruwa ne dole ka girma ma su ka je kana cewa da ake kawo kana rubuwa hadar aswad kana da za su koyi da mu sha'ayar ruwa ne wallahi tabaraka ta'ala ke shi wanda ya girma wannan abubuwa da Allah ya riga ya rubuta a yi su ya girma ma su yana da cikin alamar tsoron Allah a zuciya
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ba da ya ga mota ba ya ga akwai wani da su kai sana kun sanu ya dai maka da dawon sa duka suna cikin harami suna zaune a cikin harami sai wani da shi ko da kuma ta cikin bane to ba sai ni kuma a sanan Najeriya yake kai kawai ta kawai ku ta nan sai ba da su yi ku ba ta ta ba wanda ne ka ba ku ni ko da ba ba da wannan ba sai maka sai da ka ce ne ko ko sai ne ka ga wannan ya da shi sha'anin Allah inda ba da ya shi wannan yayin ba da ya fara wannan ba duka Allah ya rike da ثم محلها الى البيت العتيق لكم فيها منافكم وانا اين دبوني تراكما قال الله يا بابا اين كان ادم يا هو قلت الله سي لكم فيها منافكم اخوي امفاني اتعرفكم افضل بطلنا دبوني كم اخوي امفاني اتعرفكم سبب الله سبحانه وتعالى za su kuma ainihin dauke ku su kai ku inda kuke so wannan kawai imani da Allah tabaraka ta'ala ya yi ya zama kuma dabbobi ga su nan sun fi dan adam ƙarfi za su iya halaka dan adam amma Allah sai ya bore ma dan adam wannan bai bore yanzu ga misali doki abu ne mai ƙarfi ga ainihin raƙumi abu ne doki mai ƙarfi amma sai ka yawo ɗan shekara bakwai yana rike da haka na rakumi yana jan rakumi in bai yi kashi da dai ya samu dabban daji mai ba wanda ba a hore masa shi ba domin sun yi ya ga zaki ba ma an yi daji bai zo kusan shi ma bai zo ba saboda me yasa saboda ba a hore masa wannan dabban ba ba a hore masa ta ba amma yau waɗannan rakuman Allah ya koyar da su su zama abubuwan amfani ne daga Allah kamar yaro karfi na kai da sanda guda ɗaya yana kiwo da shanu guda sama da 50 ko 100 yana kora su yana tunya bai da yi ba kamar wannan tafkiri ne na Allah ta bara Allah ya ce akwai amfani gare ku kuma da dabbobi a gare ku fara kuna amfana da su ila zai musamman su waɗannan ramuwa da ainihin shanu da da aka wato Allah nan yana magana kan waɗannan dabbobi wanda za ku ibada da su kun ɗauke su hadaya misali bayan wanda za ku hau wanda za ku yi hadaya da su to kaga a hadayan ma da za ku yi da su shari'a ba ta hana ko hau su ku je da su kan ke bukata kafin ku yi wannan ibada amma idan kun sa musu alama na ibada cewa yanzu kan za a ibada da su to nan bai halatta ku hau su ba bai halatta ku wani amfani da su ba sai ibada da kuka niya da shi na aikin hajji Allah subhanahu wa ta'ala yake su ma yaka manuka ma da wannan hajji ko da wannan dabbobi da kuma tare da na hadaya din wannan hadaya din da ya halatta shine ilal baitul adini wato zuwa ga daki Allah ne shara kuke girma ko kuma kowar daki amma anan ba ana bikin akawun za a je a soke su ba ana bikin za a soke su ne a garin Makka ba na bikin a cikin dakin mai ma'ana duka kewayen isa harami yake a Makka din misali ya zo soke su amma ba wai a cikin masallaci
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنهار فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنهار فإلهكم إله واحد Allah tabaraka wa ta'ala yace da kulli ummati da Allah mansakar kunda mansakar da Allah mansakar mun sanya ibada ta sunan dabba ko da yanka ta a wurin da Allah ya wajabta a yi da kulli ummati da kowace al'umma a dan Allah ya kuma mun cewa ba mu al'umman nan dole kadai Allah ya fara sa mu ibada ko soke dabba ko din yanka dabba ba ma'ana al'ummatan da suka zo ka wajiba Allah ya sa mu cikin wannan dole ibada ko kullum wata da Allah mun saka saboda yanzu duba tarihi Musa sallallahu alaihi wa sallam da Isa sallallahu alaihi wa sallam da Hadija da Fatima auratayya da zaki tsakanin su wannan da a cewa su ne auwar da wannan da ce wannan ai an sa musu ibada kan duwan da ibada sa shi ne ya tantanta zai auwar da mata ne in ka ta ko su ne to ai ai ibada akawo wuta wuta da irin wannan wuta misali a sa abu abu kaza na dabba ko na abinci idan wuta ta lamshi abu ya tabbata cewa an karɓi ibadar mutum in kuma bai lamshi wanda ba lamshi nasa ba to shi ke nan shi ba karɓi nasa ba tare da an samu Habila da Habila ne zan ko an karɓi na Habila ba a karɓi na Habila ba shi ne dalilin da ya sa har ya ce ɗan uwarsa kaga akwai nau'in ibada da aka samu shi ne na a wurin mutum da Allah mansaka haka nan annabi Yaquba ya yi alƙawarin cewa idan Allah ya ba shi ya kamu ya goma sha biyu ya je aikin hajji lafiya ƙalau to ya yi alƙawarin zai yi ibada nan sau da ɗaya saboda a lokacin suka shara su ba a hana a yi ba to kuma sai Allah ya zarrabe shi da ya je aikin hajji sai bai gama aikin hajji da lafiya ba sai da wani da rashin lafiya ka ce nan wannan nuzulin nasa ya sauka sai ce to ya kuma kike da ka ba ni lafiya daga nan in ka har ka kai na cin nama da ku to shi ne ya sa ku lafiya daga nan shi ya na cin nama da ku ba ya ruwa da ku wannan duka ibadu ne da aka sawa waɗansu al'ummai ka al'ummai kina mun Allah yake faɗa mana wa kullu ummatin Allah manzaka ne yakuwa sallallahu alaihi wa sallam saboda su ambaci Allah su ambaci su sintin Allah alama rabbuhum bisa abuda Allah tasu shi ne wani ne yakuwa himmat al-ahadi daga wannan dabbobi na jindani Allah ya yi haka ne saboda ambace su dole su samu imani yusu ilahu ilahu mai kusani cewa ubangijinku ubangiji guda ɗaya ne ba abokin tarayya tare da shi shi ne Allah guda ɗaya wa lahu aslimu umiri wa huwa zuwa gare shi wa bashiru muhlisin sai kuma Allah ya ce yana bisharawa masu biyayya gare su masu ƙanƙantar da kai zuwa gare shi
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما رزقهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون suwane ne adda Allah ya ce yana musu bishara yana bishara ga mu'minina ala mu'minina mutawaddi'ina lillah Allah ya ce su ne alladhina idza dhukira Allah idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai suka sauke raha su firgita su tsoron Allah sosai su ne mu'minina wasabirina su ne kuma masu hakuri alama asaruhu bisa abin da zai su ne balaya da wani jarraba wato idan ma mutum ya zama yana ambaton Allah yana hakuri da abin da Allah ya jarrabe shi to wannan Allah ya ce su ne mukminina masu biyayya ga Allah masu takaddar da zuwa masu takaddar da kai zuwa Allah duk da haka Allah ya tsara magana ta shi a gaje saboda ambaton Allah dukkan nau'in ibada shi ne kowanne matsayi na zarar da ramiya saboda mutum ba zai zama musulmi ba sai da ambaton Allah sai ya bari la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama musulmi shi ne farkon musulunci sannan kuma babu abin da mutum zai kare da shi ya zama garanti dan aljanna ne sai la ilaha illallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa maskana atu kala la ilaha illallah da ta aljanna duk wanda magana sa ta karshe ta zama fa la ilaha illallah ne duk da Allah ya ji aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi yana cewa wa li kulli shay'in taqalatu wa taqalatu qalbi la ilaha illallah kowane abu yana da magoji wanda yake goge shi ne haske ne ƙanƙan ko haƙira da shi idan kula shi ne saboda abubuwa da kuma da kuma da kuma goge sai ga ya haske idan kuma ne za a samu da kuma da kuma wanke sai ga ya haske da za a samu da kuma da kuma cewa duk mutumin da yake yau ambaton Allah to ambaton Allah shi ne magojin zuciya wanda yake wanke zuciya da tsada ta samu wato barkaka ta samu haskaka yau ba da ilaha illallah ba da su ba su kana cewa la shayka aljan azabi yahi min zikrillah ba abin da yake kutar da mutum daga azabar Allah kamar yau da zikrillah yau da zikrillah babu abin da yake kutar da kankanar da azabar Allah kisa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasquru Allah fi kulli ahyani manzo Allah kowanne lokaci yana cikin ambaton Allah yana cikin ambaton Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu ma kuntu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah yace wannan cikin abinda ainihin na fadi da annabawan da suka gabace ni babu abin da ya kai la ilaha illallah amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisa Allah akwai wani ne mun yi ne ko amma kansa
Thank you.
An saurari tafsirin Alkur'ani mai girma na Sheikh Muttaka Modibbo Tukur daga masallacin Shehu Manzo Hajiya Dr. Zainab Jamil Isyaku Gwamna ta dauki nauyin kawo muku.